sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da suba barkamu da saduwa da ku a yau a cikin shirinmu na yau talata 20 ga watan Yuni na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace a ba mu kanun labaran.
To Ladan dangin Otawan biya dalibin jami'a ba Amurkin nan da Koriya ta Arewa ta tsare na kusan shekara 1 da rabi sun sanar da rasuwar sa jiya Litinin. Amurka ta mai da martani da kakkausan lafazi kan barazanar da Rasha ke yi na kaiwa jiragen kungiyar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta hari da ke shawagi a sararin saman Siriya. Kana ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Cuba Bruno Rodriguez ya ce ƙasarsa ba za ta miƙa wuya bori ya hau ba yayin da yake mai da martani ga shawarar gwamnatin shugaba Trump ta soke jeje ne da gwamnatin Obama ta cimma da ƙasar Cuba.
To Allah kyauta kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa har yanzu ɗan Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar harkokin sufurin jiragen sama.
Wallahi har yanzu mutanen an jirgin nan babu shi babu labarin. Yanzu a rawun Lagos ko yafi ya ga ta yi kafin nan ba ya da fasi ne karfe 10 ba. Za a yi karfe 10 ba ba ta da kuma.
A can jamhuriyar Niger kuwa hukumomi ne suka ce suna kokarin ganin sun tallafa waɗanda harin ambaliya ya rutsa da su.
Dangin abinci, gidan sanyi, dangin so da sauransu duka an ba da umarnin ko ina gwamnatin jiha da kwamitin da yake gargashin shi su yi kokari su sa a hannun wannan mutanen da abin ya shafa.
Ha kuma muna dauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Waɗanda suke sallah a masallacin Beirut Rehem a Silver Spring jihar Maryland nan Amurka sun yi maraba da baki a ranar Alhamis da yamma lokacin buɗe baki a wannan watan azumin Ramadan. Musulmi da Kirista da Yahudawa da Kwabdawa da mabiya addinin Buda da kuma mabiya ɗariƙar Sikh sun zauna tare suka tattauna da juna wajen buɗe baki ɗaya bayan ɗaya kuma suka yi jawabi. Alem wani wanda bai taba shiga masallaci ba wannan ne karansa na farko ya shiga yace akwai mutane da dama kamar sa da basu fahimci al'umma musulmi ba yace watanni da suka shige membobin majami'arsu sun shiga sahun waɗansu wajen bayyana fushin su da rashin gamsuwa da kuma kiyayya da suke da ita akan ɗabi'un waɗansu addinai yace amma da na zauna ina sauraron bayanan sai nayi tunani cewa wanne mataki ya kamata a dauka domin fahimtar juna. Alan yace mafitar ita ce a yi kokarin samar da wani dandalin tattaunawa da ya kunshi mabiya addinai daban-daban abinda za a fara da kaka ta yadda za a hada kan mutane mabiya addinai daban-daban da zai taimake mu mu fahimci inda ra'ayoyinmu suka zo daya.
Amurka ta mai da martani da kausan harshe kan barazanar da Rasha take yi na nuna jiragen na auna jiragen haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta da suke shawagi a sararin samaniyar Siriya a yanda ake ƙara kai ruwa rana a rikicin ƙasar Siriya na shekaru 6. Kakakin fadar White House ya shaida wa manema labarai jiya Litinin cewa za mu yi dukkan abin da muka iya yi wajen kare muradunmu yayin da yake kare shawarar da aka yanke na harbo jirgin saman Siriya mai lambar SU-22 da ya kai wa dakarun haɗin gwiwa hari a kusa da garin Tabqal na Siriya. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Rasha Sage Rekov ya bayyana harbo jirgin a matsayin takala sanarwar da ministan ya fitar a birnin Moscow ta yi gargaɗi da cewa za a ɗauki jiragen dakarun haɗin gwiwa a matsayin abokan gaba ya kuma ce za a toshe hanyar tuntuɓar da za ta sa a ƙauracewa karo a aikin soji cikin kuskure. Spicer ya faɗa jiya Litinin cewa Washington za ta bar ƙofar tuntuɓa a buɗe domin magance waɗansu matsaloli.
'Yan dakika bayan da wata mota da aka yi haya da ke gudu ta haura inda mutane ke tafiya da kafa kana ta afkawa waɗansu musulmi suna sallah ya kasance wani lokaci mai sarkakiya a Burtaniya yayin da ƙasar ke kokarin ƙara fahimtar yadda yawan musulmi tsirarru a ƙasar ke karuwa mutum guda ya mutu a hadarin akalla 10 kuma suka ji rauni hoton bidiyo da wani wanda lamarin ya faru gaban idansa ya dauka ya nuna yadda aka shiga rudani inda mutane da suka fusata suka rika dungurin mutumin da ake kyautata zatayin shine ya kai harin yayin da waɗansu kuma suka yi kokarin dukan sa yana ramawa mun kama shi inji Abdul Qadir Wafa Wafa yace an fito da mutumin da aka bayyana da suna Darren Osborne daga cikin mota ya shaida wa murya Amurka cewa mun yi kokari mu kada shi mutumin mai karfi ne sosai ya doke mutane yana kokarin tsirewa a daidai lokacin ne kuma wani limami ya isa wurin bisa ga cewar shaidu da dama ya hana mutane yi wa Osborne din lahani
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC A can kasar Faransa kuma ƴan sanda sun ce an kashe wani mutum bayan da ya afka motarsa dake dankare da nakiyoyi kan wata motar ƴan sanda a kasuwar Champs-Élysées dake samun cinkoson jama'a jiya Litinin. Babu wanda ya ji rauni a harin da jami'ai suka ce da gangan ya kai shi. Rahotannin farko na nuni da cewa hukumomi sun san da zaman mutumin dan shekaru 31 da aka sani da tsauran ra'ayi. Tawagar jami'an tsaro dake da kwarewa kan warware bomb ta killace wurin bisa ga cewar kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida yan sanda sun ce an sami karamar bindigar hannu a da bindigogi da ake sabawa a kafada da kwalaben man fetur a cikin motar mai shigar da kara kan ayyukan dakil harin ta'addanci na kasar Faransa ya fara gudanar da bincike akan wannan lamari
ministan harkokin kasashen ketare na kasar Cuba Bruno Rodriguez ya bayyana jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar kwanan nan kan Cuba a matsayin wani matakin da zai kara wa juye-juye halin karfin gwiwa ya kuma la'anci shawarar gwamnatin Trump ta janye waɗansu tsare-tsaren gwamnatin Obama akan tsibirin na Cuba Rodriguez ya shaida wa manema labarai a Vienna jiya Litinin cewa Cuba ba za ta yi wani sassauci kan diyauci da yancinta ba kuma ba za ta tankwaro kan abin da ya shafi muradinta ba kuma ba za ta amince da sharuɗa da za a iya gindaya mata ba kalaman nasa mai da martani ne kan jawabin da Trump ya gabatar ranar Juma'a a Miami inda yawancin 'yan kasar Cuba da suka gudu daga kasar su suke zaune Trump da ya tsaya dab da dan majalisar dattijai Marco Rubio wanda iyayensa ƴan gudun hijira ne daga kasar Cuba ya alƙawarin soke yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata ta cimma da Cuba baki daya wanda a cewarsa kasar Cuba ce ta fi cin moriya
labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka kamar mun faro da batun yawan samun tsaikon da ake yi na sauka a tashin jiragen saman fasinja a Najeriya kuma Babangida Jibrin na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
ko a kwanan nan ma dai wasu fasinjojin kamfanin Azuma sun shafe fiye da sa'o'i 12 suna jiran jirgin saman da zai kai su birnin Kano daga nan Lagos abinda kuma suka bayyana rashin jin daɗin su kamar haka
wallahi a yanzu muna nan an jirgin nan babu shi babu labarin dan arawun telefon ko ya fita ga tani kan sun san mulai da fasinjoji da kuma babu fata
sai dai kuma a bangaren sa kaftin Ado Sanusi shugaban kamfanin jiragen saman aero contractors a hira da na taba yi da shi a can baya ya bayyana karancin man fetur da cewa yana daya daga cikin matsalolin da kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu ke fuskanta a Najeriya
to ya kamata gwamnati ta dauki man jirgin sama ya zama kamar abin tsaron kasa ne ya zama ya zama ana da strategic reserve wanda za a aje mai wanda ko rana ta baci yanda za a dinga amfani da shi haka duk kasashen duniya suke yi
Akan wannan batu, ministan sufuri ya taba yi wa Nasiru Adamu Hilkaya bayani.
A baya da wannan lamarin ya faru, an danganta damuwar da karancin man jirgi. Amma amsar ministan Sirika a wancan lokacin,
tashoshin jiragen sun yi cinkoso, za ka ga mutane an yi dandazo, an yi awa da awanni ana jiran tashin jirgi din. An koma a gidan jiya kenan shekara aruru da suka wuce. Rashin man ya jawo kamfanonin jiragen suke soke lokutan tashi. Sai ka sai ticket ka zo kana neman zaka tashi sai kuma a ce an soke wannan tafiyar an daga zuwa gaba. To inda aka soke tafiya 3-4-5 kowane jirgi ya dauka mutum 120-130 irin haka, sai ka samu mutum kusan 1000 ila suna tsaya a yafi suna ta jira wurin ya cinkushe ga zahi da makamanta wannan abubuwan. Rashin man nan kuma ba laihin ma'aikatar sufurin jiragen sama bane ba. An cire tallafin da ake bayarwa akan irin wannan man da jirgi yake sha. Saboda ɗan kasuwa ne suke sauwa suna kawo. Su kuma ɗan kasuwan nan na so su kawo sai sun saya da dala. Mun ji mun samu NPC a gaggawa fara yin shi wannan man a Najeriya. Tunda da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt. Suka yi alƙawarin za a fara yi kwana-kwanan nan in Allah ya yarda. Dalili na biyu na cinkoso din a tashoshin jiragen sama shine lokacin da aka yi wannan tashoshin jirgi na Najeriya baki ɗaya. A lokacin ƙasar tana mutum miliyan 60. Yanzu sau uku haka take. Mutum miliyan 180. Tunda yawan ya ƙaru a faɗaɗa filayen jirgin saman zaurukan da ake shiga ana fita ko ake zuwa a jira.
Ai mulki ne ke mace ka Allah sannan shi ne hanyar halaka in kai adalci shugaba.
To a can jamhuriyar Nijar ko ministan ayyukan jin kai ne yace gwamnati ta tahi tsaye domin domin kare sake aukuwar ambaliya kana za ta taimaka waɗanda wannan matsalar ya rutsa da su. Ga su lamu da barbara ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A taron manema labaran da ya kira ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magashi ya bayyana cewa ruwan da aka tafka a makon jiya kamar da bakin ƙwarya ya haifar da mummunar barna a jihohi hudu daga cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar.
Mun dauka ga Agadez an samu ambaliyar ruwa a communiquen danet ta 1 da ta 2 da Gugaram. A nan gurin mun samu kamar gida 83 wanda suka zube, magidanta 87 abin ya shafa. A Maradi a cikin departementin gidan Runji gida 38 suka zube kuma abin ya shafi mutum 40 da magidanci 42. A Tilabiri abin nan ya shafi garin Tera communiquen makalan di wani gari da ake ce ma Geshi jumla mutum 144 magidanta wanda abin ya shafa. Gidaje 441 suka zube. Akwai arrondissement na biyu na garin da magana gida 20 suka zube. Magidantan da abin ya shafa magidanta 12 ne.
Hukumomin sun ce a birnin Yamai ne aka fi fuskantar asarar rayuka, amma kuma sun musanta rahotannin da ke cewa ambaliyar ruwa ta halaka mutane a Zandar.
Saboda a garin Yamai mun samu gida 310 wanda aka kididdiga wanda suka zube, magidanta 477 ne. A jumlce mutum 14 ne suka rasa rayukansu, uku a cikin jihar Talabiri, Tera guda, Geshi mutum biyu asal Makalandi, 11 a nan cikin garin Yamai. Da fari an ba mu sakamakon akan a cikin rusman na biyu na da magaran an samu mutum biyu da suka rasu, amma kuma da aka sake tambayar su yaya ne an kwatanta mana cewa a wannan guda cikin gobara ne, gudan ya rasu, gudan kuma ruwan tafki ne, yara ne masu wasa cikin ruwan tafki, ruwa ya cinye shi.
Tun da gwamnatin ta Nijar ta fara daukar matakan gaggawa domin taimakawa waɗanda wannan bala'i ya afkawa.
An ba da umarni tunda akwai kayan gwamnati da aka ajiye a guri-guri, dangin tent ne ko bashi na inda za a yi gidan shigal, dangin abinci, gidan sange, dangin so da sauransu, duka an ba da umarnin ko ina gwamnatin jiha da kwamitin da yake gargashin shi su yi kokari su sa a hannun wannan mutanen da abin ya shafa. Masandoshin da muka yi rayuwa da su na Juma'a mun gaya musu ga yanda ake ciki. Ana tsammanin ambaliyar bana za ta shafi kamar mutum 157 a Nijar.
Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ma'aikatar hasashen yanayi ta bayyana a jerin waɗanda za su fuskanci ambaliyar ruwa a bana. Kuma a cewar waɗannan bayanai yankunan Yamai da Tilabiri da Doso da Tawa ne za su fi fuskantar wannan bala'i. To amma hukumomin ƙasar na cewa za su mai da hankali a dukkan jihohin ƙasar domin kada a yi abin da ake cewa ana zaton wuta a maƙera sai a ji ta a masaƙa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mallam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilan makula.
To a gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 14 hadda da dakiƙoƙi 28. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. wani ɗan siyasa da ya fito a wata ƙasa Tinubu in ya fito a Lagos kaman za a ce shi Kwankwaso in ya fito a Kano kaman za a ce shi Buhari in ya fito a Kaduna kaman za a ce shi don menene mu Adamawa namu zai fito sa'an nan daga Adamawa mu ce ba mu son sa ni siyasa na ba na haka gobe idan za a yi primary inda duk a ce ku Abubakar ya tsaya ni Abdulrahman Abdul zan bi shi domin shine daga Adamawa shine ya san ni kuma da kullum a ce ni ikinawa
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Amma ku jiya mun so maka muku hidda da muka yi da shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Adamawa Abdulrahman Abba Jimeta mutumin da ke yawan shiga cikin rigingimu saboda kalaman da yake wanda kuma muka ga cewa kamata mu ba shi dama ya zo a ji ta bakinsa dangane da soke-soken da ake ta yi mishi ana cewa yana maganganu da kalamai da ke jefa gwamnatin jihar Adamawa cikin rigingimun da bai shiryawa ba. To a cigaba wannan hira mu yi mashi tambayoyi kan matsayin Adamawa game da takarar shugaban kasa mai zuwa da kuma Atiku Abubakar. To amma kafin ya kai ga maganar Atiku mun tambaye shi ko me yasa Abdulrahman Abba Jimeta yake cewa shi mai jinin akuya ne?
Abin da yasa nace ni an yi jinin akuya. Akuya ne za ta zo ta ci zanan ka. Ka dau dutse ka harbe ta ka ce Allah ya tsine miki. Wata tara ka ganta da ƴaƴa ji su za su ci zanan. To ni wannan shi yake samu na. Ina komishinan yako komishinoni 27 aka kai majalisar jiya a yi screening din su amma da munafunci da gulmar yan adawa ni kadai majalisar nan ta yi rejectin na ba na yi komishina na shekara hudu aka zo aka ki bani komishinan din ba a yi wata guda ba Allah sai ya zo ya bani chief of staff kuma aka sake mayar mini ni ne acting komishina na information kaga na hada aguzu saboda ka shine nake cewa ɗan adawa ba za su iya adawa da ni ba na farko na riga su bacci dole in riga su farkawa na biyu ni ba jahili bane ina da digiri ya ci shekara 30 a hannuna sai kan kira safa ma nayi ba wai lowa class ko third class ba siyasar Adamawa siyasa ce akwai kabilanci akwai addini ni kabila ne gaba da baya uba na kwate ne uwa ta murgice an kuma haife ni a Adamawa Sultan a cikin Jimeta Jimeta nan da kake ji a sunana mahaifina a nan Jimeta aka haife shi ya haife ni a Jimeta ni ma na haifa a Jimeta wanda na haifa ma ya haifa a Jimeta saboda haka ba abin da dan adawa za su iya yi da ni
shin wai Alhaji Abdulrahman yan adawa nan da ke jayayya da kai sun fi yawa a cikin jam'iyyar ka ne ko daga yan adawar jam'iyyun adawa ne suka fi yawa
jam'iyyar adawa babu ita Adamawa domin duk siyasan Adamawa tsohon giya ne a sabon kuluba duk wani wanda yake da'awan yana APC a yau ya taba yin PDP duk wani wanda yake PDP ya taso ne ko daga ACN ko daga ANPP mudin ne muke ta juyawa saboda ba wata opposition illa internal opposition na cikin jam'iyya
to Alhaji Abdulrahman
da aka yi daga gwamnatin Bole zuwa gwamnatin yako zuwa yanzu an yi shi da ni.
To wani abu da ka sha sukan lamiri kwa shine kwanan baya wani magana da kai game da Atiku inda kake cewa
kowane kasa suna yi da nasu ne lokaci ya wuce da za mu zauna muna bautawa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce naka ne za mu tsaya a kan namu duk abin da zai faru ya faru demokradiyyar Najeriya in babu kai kurakin Adamawa da ba yi ba shari'a daban-daban guda 13 da Obasanjo babu wanda ba ta kai shi kasa ba saboda haka duk tara da sassaƙa da za a maka dukkan soki buruzu da za a maka za mu zaɓe ta za mu bi ta in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi kurakin Adamawa ba mu koye ba wannan gwamnati na Bindo na yawarcin baba ne na Dokta Bindir na Abdulrahman Abba na kwamishinoni da membobi da kowa da kowa ƙaƙanta ne nasa ne
gamu. Alhaji Abdulrahman me za ka ce game da wannan matsayi domin na san bayan da aka sa wannan magana a gidajen rediyo kamar akwai alama ko dai jam'iyya ko gwamnatin Adamawa ta dawo ta nemi ta gyara magana cewa ba haka ba ne.
To ai maganar nan ba na yi ta a matsayin gwamnati ba na yi ta ne a matsayina na ɗan siyasa da kuma dukkan wani ɗan siyasa wanda zai saurare ni. Duk wanda ya san siyasa ya san hikimar siyasa party politics ana yin ta hawa biyu ne hawan farko shine za a yi primary duk wanda yake bukata ya tsaya zabe Buhari bai tsaya zabe shi kadai ba ya tsaya da Kwankwaso ya tsaya da Atiku Abubakar, ya tsaya da Sam'inda Zaya, wannan su ne aka haɗu aka yi primary. A lokacin da za a yi primary ba dole bane kowa ya bi mutum ɗaya. Akwai wanda suka bi Sam'inda Zaya ya samu ƙuri'unsa, akwai wanda suka bi Kwankwaso, akwai wanda suka bi Atiku Abubakar, akwai wanda suka bi Buhari. Da aka gama Buhari shine ya zama ɗan takarar jam'iyya, to duk mai kishin jam'iyya zai bi Buhari domin shine ya rike tutan jam'iyyarmu. Aka bi shi ba wai don kana ƙaunansa a matsayinsa na ɗan takara ba, takan yi ba ka bi shi ba, za ka bi shi ne a kan shi yake rike da tutan jam'iyyarka. In dai ba za ka bi shi ba sai in za ka bar jam'iyya. Kuma ƙasar nan abinda ya sa muke kuka, mun ga irin tafiyan da ake yi a ƙasar nan. Dukkan wani ɗan siyasa da ya fito a wata ƙasa, Tinubu in ya fito a Lagos kaman za a haɗe shi, Kwankwaso in ya fito a Kano kaman za a cinye shi, Buhari in ya fito a Katsina kaman za a ci shi. Don menene mu Adamawa namu zai fito sa'an nan daga Adamawa mu ce ba mu son sa? Ni siyasa na ba na haka. Gobe idan za a yi primaries inda duk Atiku Abubakar ya tsaya, ni Abdulrahman Abba zan bi shi domin shi ne daga Adamawa, shi ne ya san ni, kuma da kunya a ce ni ikinawa in ce ina bin Bare. Wannan ban yi degrading wannan magana ba, kuma gobe in za a sake zai maimaita wannan magana.
Alhaji Abdulrahman Abba Jimita kenan shugaban ma'aikatan gwamnati a jihar Adamawa. To muna da sauran kashi ɗaya tak da ya rage mana, inda za mu ji abin da zai ce game da barazanar da ya yi na cewa idan Buhari bai ba su ƙarin mukamin gwamnatin tarayya masu mai ba, suna iya bari jam'iyyar APC su je wani guri. To wannan makon gobe za mu kawo muku wannan ɓangare na ƙarshe. Yanzu bari mu koma ga misalin magana da ake tsakanin kwamishinan watsa labaran jihar ta Adamawa Ahmed Sajo da Alhaji Muhammad Iliyasu Gamawa, wani kusa siyasa na jihar, inda yau za mu tashi daga yadda shi kwamishina Sajo ɗin yake ƙoƙarin ya nuna cewa ai saboda ma zaman lafiyar da ke gudana yanzu haka tsakanin tsohon mai gidansa gwamnan da na jihar ɗin da kuma gwamnansa na yanzu, akwai wani kokari da ake na akalama shi wancan tsohon gwamna din.
A cikin abubuwa da za a yi a wannan taro na kaddamar da hanyoyin nan, akwai kuma za a rada ma wasu hanyoyi sunaye, an kuma rubuta wa mutane waɗanda za a karrama da sunayensu a waɗannan tituna. Kuma ina da tabbacin cewa akwai sunan Murtala Hamanyaron Yako a cikin waɗanda za a karrama a wannan tafiya da ake yi, kuma an rubuta masa takarda har an samu ansan cewa ya samu takardar nan, kuma ya amince da abin da za a yi masa.
So ya da jita-jita kan cewa akwai rashin jituwa tsakanin bangaren Yako da kuma bangaren shi gwamna Bindu.
Eh to Allahu alamu, amma ni a iya sanina, ni gidan Yako gidana ne, gidan Bindo gidana ne. Yako ina masa godiya bisa ga ya dauke ni amana, ya bani aiki, nayi aiki da shi, Allah ya raba mu da shi lafiya, na rike masa amana kuma har zuwa karshe. Bindo da ubana da uban shi na mun same su tare, mun tashi gida daya, mu yan uwa ne. Ya dauke ni, ya bani amana, na rike masa amana. Duk abinda mutane suke zuwa su gaya masa akai na yace wannan dan uwana ne, akwai amana tsakanina da shi. Don haka ni idan akwai wanda zai yi bakin ciki ma idan da zai san cewa akwai takun saka, ni ina ciki. Domin ba zan tozarta wa gidan Yako ba, akwai amana tsakana da shi. Ba zan tozarta wa Bindo ba har abada, akwai amana tsakana da shi. Galibi ma bari in gaya maka, na gaya wa mai girma gwamna kuma na gaya wa al'umma, ba zan tozarta wa Boni Haruna ba, don ya yi gwamna, ya kafa university a garinmu, na samu aiki a wurin, har abada ina gode masa. Ni ina gani irin masu ci da siyasa, masu ci da zage-zagen al'umma, wanda mu ma'aikatan jarida da kafofin yaɗa labaru mu muke buɗa musu kafa. Don haka abinda nake so a sani shine, a bar zancen wane yana fada da wane, ko wane yana da gida, wane yana bai da gida. Abinda za mu yi amfani da shi shine, menene bukatan talakan Adamawa? Wanda Allah ya bai mulki din nan yana biya ma talakawan nan bukatunsu ko baya yi? Idan yana biya wa talakawan nan, mu yi masa fatan alheri ya cigaba da biya wa talakawan nan. Idan akwai inda ya kauce ko ya gaza, a tuna masa cewa akwai inda yake da haƙƙi, ya karkato ya zo nan, nan ma ya yi gyara. Shi ne fatana
gare mu gaba daya jihar Adamawa yanda muke kusan nade tabi mu shirin zamu tabbo batun shekar 2010 musamman ma a siyasance abinda ya shafi zaben shekar 2019 ganin kan cewa tuni an samu ɗan Buhari Osibanjo again sannan kuma a jami'ar APC sannan kuma akwai ɗan Atiku tayi akwai kuma ɗan kaza akwai ɗan kaza wai ku ɗan APC gamawa na Adama me yasa a Najeriya kai kamar kuke so matallatawa
babu mu ba ma cike wannan kungiyoyi duka an ka tuna a lokacin da ake wannan zabe babu dan CPC na halal na hakika wanda ya je wannan taro babu shi
ai akwai kungiyo ba okay kungiya
mu kan ba mu je ba kungiyar mu kuma ba su je ba kana ji ko wa'annan da suke wannan abu wa'in su ne da suke ga an yi banda su kamar yadda mu muke ga an yi banda mu to amma su maimakon su yi hakuri su rika fadakarwa suna ce suna fadakar da gwamnati suka tashi suka yi wannan abu maganan cewa
amma ka san akwai ɗan Atiku akwai ɗan bangaren Buhari Osibanjo akwai kuma ɗan bangaren
wannan ɗan bangaren Buhari Osibanjo da kansu wallahi ƙarya suke yi
a'a to
bangaren Buhari Osibanjo a garin nan za a yi before ziri banci bai ciki ni Muhammadu Gama ban ciki mutarin numan bai ciki tukur daga faran bai ciki ba wani memba da CPC da yake ciki wallahi ƙarya ne
to ga sheku malamai to muna da shiri guda daya na wannan muhawara ta Adama da ya rage da zamu kammala ta mako mai zuwa Allah ya kai mu muna fata za a biyo mu a ji karshen ta rana wato yau yanzu dai muna godiya ga bakin namu shi commissioner watsa labarai Ahmed Sajo da Alhaji Mami Idrisu Gama da kuma wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci wannan tattaunawa din a madadin su duka ne ni Ali Mustafa Sakwata a Washington DC assalamu alaikum
to kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe ga karatu daga Qur'ani mai tsarki
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Hanifa Usman A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم
to Allah karba ka magarkare ga labarai amma nan kara ta kaice
Yalan Otuwambiya ɗaliban jami'a ba Amurkin nan da Koriya ta Arewa ta tsare na kusan shekara 1 da rabi sun ba da sanarwa jiya Litinin cewa ya rasu an maido da Wambiya Amurka makon da jiya a Some likitoci a garin sa Cincinnati Ohio sun ce Wambiya dan shekaru 22 kwakwalwarsa ta mutu lokacin da yake a Koriya ta Arewa sai dai babu tabbacin abin da yasa hakan ya faru Koriya ta Arewa ta bayyana cewa Wambiya ya yi dogon suma ne jim kadan bayan da aka yanke masa hukunci a watan Maris bara.
To madalla da take cikin labaranmu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyarmu ga abokin aikinmu Ibrahim Jarmai na rasuwar kakansa ta sallama tan mai shanu gidan mai kaifi tsiga. wato da suje da dare Allah ya ba da dangana kuma ya ƙara hankulin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdul Tayan gabatarwa sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai anjima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.